sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25 ko kuma tashoshin radio amfani da sarauniya da far'a da noma da dalo da kuma niyya a jamhuriyar Niger ko VOA Africa zango na 102.5 kuna kuma iya kama mu a Alfa Radio Kumasi Ghana sai kuma hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku Alheri Grace Abdu tare da Ladan Ibrahim Ayawa da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin saduwa da ku a wannan shiri namu na yau Litinin 23 ga watan Oktoba shekara ta 2017 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane 13 a birnin Maiduguri dake arewa maso gabashin kasar a jiya Lahadi. Yarajin kare haƙƙin bil'adama a Syria sun ce kungiyar IS ta kashe akalla mutane 128 a garin Karetan. Ministan tsaron kasar Philippines Delfin Lorenzana ya faɗa yau Litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 5 ana yi da mayakan sa kai a birnin Marawi dake kudancin kasar.
Kanan labaran kenan. Al'umma jamhuriyar Niger na bayyana damuwa kan hare-hare da ake yawan kaiwa da karin kasashen ƙetare a kasar.
Mu duka uwayen diya ne da kakannin diya da kanuwanmu wannan abu ya tada mu hankali a cikin matsayin kasar mu
a Najeriya kuma masu kula da lamura suna yi wa ƴan siyasa dake ikirarin canza alƙiblar kasar hannun ka mai sanda.
Abin da yanzu ya kamata a ce mun fuskanta shine magana ilimi. Idan an sami ilimi, ilimi zai maganin talauci.
Yusuf Arande zai shigo da shirin ilimi garkuwar dan Adam wanda har yanzu yake bibiya kan batun ilimin yaki da jahilci. Sai kuma kadan daga cikin dambar ra'ayi da kuma su saurare kuke aiko mana ta hanyar email amma duka sai bayan kun sha labarai.
Masu saurare assalamu alaikum. A Najeriya wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane 13 a birnin Maiduguri dake arewa maso gabashin kasar a jiya Lahadi. Mutane biyu kuma sun jikata a wasu tagwayen hare-haren kunar bakin wake a jiyan a yankin sun jikata wasu mutane fiye da 12. Shugaban hukumar agajin gaggawa na jihar Borno Ahmed Satomi ya yi kira ga jama'a da jami'an tsaro su sake damara inda yake cewa
amma dama nan wajen vulnerable area ne wanda cikin shekaran nan a cikin kidaya da muke da shi na wannan abin yau na 13 kenan a wannan area din nan muke samun suicide bombing a cikin wannan shekara kadai. So I think abu ne wanda ya kamata har yanzu mu sake duba kuma jami'an tsaro ya kamata su daura yanayin da suke operation. To ka san dan kunan boki wake wanda ya yadda da mutuwa ko ya mutun ya tsake kaga zai shiga cikin mutum. Ina ga duk wanda yake cikin Maiduguri ai ya san shi ma security kansa ne ya san duk abin da bai gani ba ba mai amincewa.
Sai dai kawai yanzu ba wani ko su da suka dauki alhakin kai wannan harin. Duk da haka dai mahukunta sun aza laifin harin a kan kungiyar na Taboko Haram. Yan rajin kare haƙƙin bil'adama a Syria sun ce kungiyar IS ta kashe akalla mutane 128 a garin Karetan kafin ikon yakin yankin da ke hannunsu ya kubuce ya koma hannun sojojin gwamnati. Yanzu haka dai sojojin gwamnati da mayakan sa kai da ke mara musu baya sun sake karbe ikon Karetan din. Wanda ke lardin Homs a ranar Asabar mayakan na ISIS sun riki wannan wuri har na tsawon sati uku. Kungiyar nan mai sa ido a yakin na Syria wanda take da ofishin ta a Britania da ake kira Syrian Observatory for Human Rights da turanci ta faɗa yau Litinin cewa ta tattara bayanan kan kisan waɗannan mutane da kungiyar IS ta yi. Ta zargi farar hula da cewa suna haɗa baki da gwamnatin wato Bashar al-Assad. Kungiyar ta ce galibin kashe-kashen sun auku ne a ranar ƙarshe kamin kwato garin daga hannun 'yan bindigan na IS. Ministan tsaron ƙasar Philippines Delfin Lorenzana ya faɗa yau Litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 5 ana yi da mayakan sa kai a birnin Marawi da ke kudancin kasar. Ya shaida wa manema labarai cewa babu sauran mayakan sa kai a Marawi ɗin. Ayana kawo ƙarshen yakin ya zo ne sati ɗaya bayan da sojojin ƙasar suka kashe shugabannin mayakan sa kan su biyu ciki ko har da ɗaya daga cikinsu da ya mubaya ga shugaban ƙungiyar IS. Shugaba Rodrigo Duterte a makon jiya ya bayyana cewa 'yan tobin Marawi daga hannun 'yan ta'adda ko da suke jami'an soja sun ce da akwai sauran 'yan bindiga da suka yi 20-30 a wannan gari. Lorenzo ya ce rukunin 'yan ta'addan na ƙarshe an kashe su ne a wata musayauta da sojojin Philippines din bayan da suka yi nasarar kame wani gida da aka sami gawarwakin 'yan tawaye har fiye da 40. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya yaba wa sojojin ƙasar Philippines yana cewa wannan wani babban sako ne ga sojojin da sojojin suka aike wa 'yan ta'adda. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na Amurka Amurka da ke nan birnin Washington DC. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fara rangadin kasashen kudancin Asia inda zai ziyarci Pakistan da India a cikin wannan satin. Bayan da ya da zango a ƙasar Saudi Arabia da Qatar inda ya kira mayakan sa kai da suke samun daurin gindin Iran da sojojin Iran da suke fafatawa da mayakan sa kai na IS a Iraq cewa su tattara nasu su koma inda suka fito. Tillerson ya yi magana akan irin take-taken Iran a yankin a jiya Lahadi a gefen taron farko na inganta dangantaka tsakanin Iraq da Saudi Arabia da aka yi a birnin Riyadh. Wannan yana zuwa ne sati biyu bayan da shugaba Donald Trump ya shaidawa majalisar dokokin Amurka cewa ba shi da kwarin gwiwa kan irin mutunta yarjejeniyar da aka kulla da ita akan shirin na nuclear a shekarar 2015. A halin da ake ci kuma sakatare Tillerson ya iza Afghanistan a wata ziyarar bazata inda ake sa ran zai tattauna kan dabarun Amurka kan rikicin kasar da shugaban na Afghanistan. Wani jami'in diplomasiya kasar Amurka ya faɗa yau Litinin cewa ba kowace irin matsala ta tare da babban hafsan sojan kasar Indonesia wanda ya kokarin shigowa birnin Washington domin halartar taro amma aka hana shi zuwa. A ranar Asabar din da ta gabata ne dai babban kwamandan sojojin na Indonesia General Gatot Namontayo ya kammala shiri kenan zai hau jirgi shi da matarsa a ranar Asabar domin zuwa nan Amurka halartar taro amma sai ma'aikatan jirgin suka shaida masa cewa jami'an custom da masu kula da bakin iyaka sun ce kar ya shigo Amurka. Sai dai mukaddashin jakadan Amurka a kasar ta Indonesia Eric Marke ya roki ahuwa akan wannan lamari yana cewa sun cimma matsaya akan wannan batu bayan tattaunawa da suka yi da ministan harkokin waje na kasar ta Indonesia Retno Marsudi a yau Litinin. Marsudi ya ce jakadan Amurka ma Joseph Donovan shi ma ya mika sakonsa na ban hankuri akan wannan lamari. Salin da jami'an biyu suka yi magana sai dai Marsudi ya ce wannan hankuri bai isa ba har sai an yi musu bayanin abin da ya sa hakan ta faru. Shi dai Namontayo ya yi yunkurin zuwa nan Amurka ne a bisa ga yattan babban hafsan sojan Amurka General Joseph Dunford domin su tattauna a kan masu tsananin ra'ayin riƙau.
Labaran duniya kenan kuka saurara. Bari mu bude taskar rahotannin namu a jihar Taraban Najeriya inda wani rikici ya barke da yasa aka kafa dokar hana zirga-zirga. Wakilinmu Ibrahim Abdulaziz ya yi hira da mazauna garin ga kuma rahoto da ya hada mana.
Iya ne wani TV da ya dauka Qur'ani shiga gidan jiya da shi. Mutane kuma suka gani. Da suka gani musulmai daga ciki suka ce a wannan ba zai yi ba. Sai suka kama shi don su kwace. Sayan wansu suka jiyo kai abin ya koma fada tsakani rigima kasan karamar rigima ta zama ba rigima ta barke a gari ana barke rigima an kalla kan fada saka ya suka cigaba da koni a gari dar dar zai ta barin wannan suka fito barin wannan ma suka fito wansu suka jikata zuwa cikin dare da cikin dare a kawajen nan suka sojoji
wai yanzu an samu sa rayuka
eh an samu sa rayuka ko wani suka jikata
ke kaga gawa
eh
ya ma dai zuwa yanzu tuni aka kafa dokar hana yawon dare a yankin yayin da aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin da maimaito da doka da oda kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraba David Misal ya tabbatar.
Wai yanzu da nake maka magana mun sake kara jama'a yanzu suna kan hanya tafiya wannan wurin da tabbatar da cewa sun kyawa kan al'amura to dai mun san lalle akwai rashin kwanciyar hankali wanda kuma muna kokari mu shawo kanta sannan mu yi bincike sabbin yawan wannan abu so wannan ba da
kamar yanzu a wasu rashin na kan cewa an samu asarar rayuka.
A yanzu da nake maka magana ba mu tabbatar da rayukan ba a yanzu.
Shi ma da yake karin haske shugaban karamar hukumar Gasol Yahuza Yayo ya ce yanzu haka sun dau matakan hana sake aukon lamarin inda mako ya buƙaci jama'a da daina ɗaukar doka a hannu.
Idan 'yan shaye-shaye ne suka kawo al'amarin.
Me ya faru ne?
Wasu ne aka samu da shalbi a wuyansu wa'inda su ba musulmai ba. Suka dai haduwan hotel din. sosai suka afka musu nan aka yi fade-fade tsakanin su har ƴan sanda suka shigo cikin al'umman karamar hukuma na musamman na wannan gefe so abinda nake kiran su da shi shine in ma bayi ne suke shiga suke kawo mana irin wannan abubuwan su fitar mana da irin bayin mu san su mu za mu iya sa su a motoci koma kasan su in ma ma wasu mutane ne suke da wani buri a tsakanin su a fitar mana
a yan watanni nan da jihar Taraba na fama da tashi-tashin hankula da ke da nasaba da rikicin kabilanci ko na addini batun da ko masana ke ganin fa dole ne a tashi tsaye Professor Muhammad Sani Yahaya da ke ma zama tsohon shugaban jami'ar jihar Taraba
mutane suna cin abinci koriya daya suna mu'amala koriya daya wai yanzu a zo a dauki makamai ana fada tsakani to ina fata wannan abin da ya faru mutane za su fahimta ba abu ne na cin gaba ba abu ne na cin baya Allah ya sa mu hada kai gaba daya mutumin bi shugabannin da suke son cin gaban mu shugabincin da suke son su raya rayuwar jama'a ba wayanda suke son su hada kan jama'a ya fada ba
Ibrahim Abdullah Aziz sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a Najeriya
to bari kuma mu nufi makwabciya jamhuriyar Niger inda aka fuskanci kaiwa jami'an tsaro da suka hada da rundunar kasashen ketare hari lamarin da ya tada hankalin al'umma kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilin Mutamar Abari ta hada mana
wannan abin mu a wurin mu kamar fara guda yake abin babban daurin kai muna ga cewa da sojojin mu har an kawo sojojin kasashen waje wanda a'a su za su bada labari ko kuma wani horo ga jami'an tsaron namu dan su kare wannan abin to su ma har yake ana ritsa da abin yana ritsa da su aikin da suka zo ba shi bane suke wani aiki ne suke yi to wannan shine ayar tambayar mu ya kamata kuma gwamnatin kasar Niger ita ta kanta ta yi takazzanci ko kuma ta tambaya menene muhimmancin mazan wa kamar dindindin kasashen waje
ana abin da ake gaskiya a wasa shi bai kamata ba tsakani da Allah yara ga su na wani ka da wani da diya goma wani da diya biyar wani diya shida kawai lokaci daya a kashe ka dan Allah na ba daidai ba gwamnati ya dauki mataki
duka wani abu da zai zo wanda zai cuta al'umma babu wani ni dan farki kaza ne ko ni wa dan wani ne yake iko bana guto na asiri ba ko bana gwada ba a'a wannan bayi bane ba sai mun tashi haika kawai duk wanda ya ga wani abu wanda zai cuta a kasa ya hodi da gaugawa a yi magani shi sojin mu ba raguwa bace in kina da ne kwanakin baya ana zancen sojin mu sun ƙara samun ci gaba bisa kan hazaka
mu duka uwayen diya ne da kakannin diya da kanuwan mu wannan abu ya tada mu hankali a cikin matsayin kasar mu amma abinda muke kire ga Allah ga annabi gwamnati a dauki mataki iyalin mu a ba su makami su huta Allah ne da kariya kasar mu marayu sun yawa na iko wallahi wallahi kuma duk haka suna kishin kasar mu yara duk wanda ya taso so yake zama soji so yake zama gendarme ayi ta'adda jama'a a kama mana hannu malumai
wasu mazauna garin da magaran kenan ke nuna damuwar su kan hare-haren da wasu yan ta'adda ke kawowa har yayi sanadiyar rasuwar jami'an tsaro na jamhuriyar Niger a bangaren Talabiri idan aka duba wannan dai ba shine karo na farko ba bugu da kari kuma akwai turawa yan kasashen waje da suka kafa rundunar su shake da kayan aiki da aka ce za su kama ma sojojin Niger kan matsalolin tsaro. Ko yaya manazarta al'amuran yau da kullun ke kallon lamarin? Sani Rufa'i, masanin halayyar dan adam ne anan da magaran, yayi bayani kamar haka.
Da ko wahala a iya cewa fahimci hakika na tari bisa dari me yake faruwa tunda kasashe wajen uku ne ko ina wani abin wuka na yake. Abin mamakin da kowa in ka ce yanzu a Niger az tambayar da yake kuma tambaya ce halatatta. Shin ina suke wayannan mutanen da aka zo da drone Amurka kadai da ta zo tana da drone kenta da kuma soja a kasa. Haka ita ma horon shi tana da. Ina suke duka wayannan mutanen har yanzu ko project aka zo aka ga abun bai ba sauya shi ake yi. Ina har yanzu a samu sakamako mai kyau na zawar su da horon da suka ce za su ba mutane da ya kana aiki da suka ce za su kawo da a kare Niger kusan mu gani muka yi abin karuwa yake yi wai ta yake ke da kamata gwamnati in tare kasa za kiraya dan majalisa Amurka nan mutum hudu ne aka kashe mata amma yanzu ɗan majalisa sun kirayi Donald Trump sun ce yazo musu bayani akan wannan mutanen da aka kashe to mu ma ya kamata Niger a zo a kira mutane a san in sake sauya fasalin dangantaka da waɗannan mutanen tura ake yi ya kamata wannan gwamnati ta huto ta ma mutane bayani mutane su gane akan wannan
Tamara Abari muryar Amurka daga Damagaran a jamhuriyar Niger Niger.
La ilaha illallah Muhammad Rasulullah babani
sai. Kage da tabarbar murfe tafkar hotunan namu da harkokin siyasa a Najeriya inda tsohon ministan sufurin jiragen sama kuma dan takarar gwamna na jihar na jam'iyyar UPP a jihar Anambra Chief Osita Chidoka ya bayyana ne sauya a kiblar da mulki da yace za ta canza rayuwar al'umma jihar sai dai masu kula da lamura sun ce ba nan gizo ke sakar ba. Wakilinmu Alfonso Okoregwe na dauke da karin bayani.
Garin amsa tambayar da na masa cewa shin ina mafita daga matsalolin da take addabar Najeriya a yanzu, sai Chido kan yace muna buƙatar sake lale, muna dai buƙatar sake lale, muna buƙatar farfado da tsarin shugabanci mai amfani, muna buƙatar samun gwamnatin da na iya aiwatar da muhimman abubuwa kamar tsara biranenmu, baiwa titunanmu suna, baiwa gidaje lamba, yi rijistar adadin matatu da adadin haihuwa, yi rijistar kadarori da dukiyoyin mutane, tattara haraji da kuma nuna gaskiya a tafiyar da lamuranta. Muna dai buƙatar sake lale saboda zai yiwu ba mu cimma wani gagarumin garan bawul a fannin tattalin arziki akan tsarin da bai da tushe, amma sai dai wasu na ganin wannan ba shine ainihin mafita ba. Malam Abdullahi baban Hadiza Rigasa, wani mai sharhi kan al'amuran yau da kullum, ya ce ƙara ilmantar da al'umar ƙasar ne zai fi biyan buƙata.
Bayanin da ya yi misali a bayani ne da yake kan hanya. To amma wannan magana da yake an wuce gurin, abin da yanzu ya kamata a ce mun fuskanta shine magana ilimi a dukkan cikin bangarorin mu guda uku na Najeriya, ma'ana arewa da yamma da gabas. Muna da matsalar rashin ilimi. Dan ka dauki arewa kaga ana magana kamar nomadic education ga almajirai, in ka je can gabas ana magana masu fishermen da sauransu, zaka dide ba ilimi. Haka nan bangaren Yarbawa zaka ana magana matsalar yan Agueros da waye da sauransu duka da area boys, duk magana ne rashin ilimi. To saboda haka abin da ya kamata a tsaya a yi kenan, ƙasa ta samu ilimi. Idan an samu ilimi, ilimi zai maganin talauci. To aka samu maganin talauci, to daga nan sai a yi wannan maganar da yake shine za a samu wannan cigaba.
Wani ɗan kasuwa da ke garin Okiwe a jihar Imo na ganin shi ma wannan ne Najeriya ke buƙata a yanzu.
Sunana dai Baban Shanu, jihar Kano. Indai muna so Najeriya ta samu cigaba, to sai an faɗaɗa ilimi. Jama'a sun samu karatu, an yi ilimi, sannan kuma mu cire sarai. Idan ƴaƴan talaka sun haɗa karatu, to ya kamata a dinga ba su ayyuka domin wanda za a haifa baya su ma su taso su samu masu koyar da su. Za mu yi samun cigaba ta wannan layi. Amma muddin ba wannan ba, ba maganar cigaba a Najeriya. Kullum za mu wani haka.
Shi kuma Mr. Ogochukwu Ogbonnaya, wani malamin jami'a, a cewa
building on a very faulty foundation is a very very risky venture.
Mr. Ogochukwu ya ce yin gina kan karkataccen tushe na da haɗari sosai, wacce irin gwamnati ne ba mu gwada ba. Mun gwada dukka, amma wani sakamako aka samu? Cin hanci da rashawa, da haɗama, da zarmiya, da ƙarya, da ƙabilanci, da dai makamatansu, daga majalisun dokoki zuwa majalisar alƙalai har majalisar zartarwa. Waye ke iya aiki ba tare da aikata wani laifi ba? Tana yiwuwa a samu shugaba na gari, amma sai a tarar mukarraban nasa rubabbu ne. Saboda hakan, aiwatar da wannan tsari na Osta Chidoka na da wuya a Najeriyar mu ta yau. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka daga Oka, Najeriya.
To kada dai a shafa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogoma nan Washington na cewa karfe 11:19 na safe. Ga shirinmu na gaba.
Ilimi garkuwar ɗan Adam.
Can haƙiƙa ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike mu.
Jama'a masu sauraron mu, assalamu alaikum. Barkanmu da sake saduwa da ku a yau. Tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah ya sa haka, Allahumma amin. Masu sauraro, a cikin shirin namu na yau, za mu kawo muku ƙarshen tattaunawarmu da daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci, ƙarƙashin ma'aikatar ilimi a jihar Kaduna. Comrade Shehu Muhammad ya yi ƙarin bayanai da dama da suka ayyanar da ƙudurorin hukumarsu na shiga lungu da saƙo don ilmantar da magidanta da iyaye mata, wanda suke da ƙudurin kowane matashi tsoho ko tsohuwa sai sun yaƙi jahilci kamun nan da shekaru kaɗan masu zuwa. a yau zamu daura daga inda yake mika kuka ga mahukunta a kowane mataki da su ji tsoron Allah su rike amanar haƙoƙin al'umma da aka daura musu.
Haidojin hanyar yawanci yanzu ba abu ne wanda za a ce maka a zo na koya maka ba, abu ne wanda yake yawanci za a rubuta ne in ka gani ka karanta ka san me ya kamata kai a wajen. So kaga idan baka da wannan ilimin da kai da kai tukin da wanda ka dibo dukan ku kun shiga, so kaga wannan yana da muhimmanci ya zama na cewa dukkan da za a bukata wajen ganin cewa an inganta wannan abu nan nasu, sannan kuma gwamnati ta shigo ta yanda za ta taimaka wa waɗannan durbobi da conductors cewa idan suka kammala suka samu certificate musamman na bangaren shi ilimin manyan nan, gwamnati za ta duba ta basu wayansu basuska wanda yake za su ƙara rike kansu da kansu. Zuwan wannan gwamnati ta dan fara ta yi wannan amma bai isa ya ta yanda za a ce an fahimci inda gwamnati gusa ba. An zo da bashi da aka bayar wajen sayan motoci da sauransu na haya da ake yi a lokacin an ce in ba ka da takardar gama secondary to kama ka zo. So kaga wannan irin wannan shi yake harzika domin kofirin da muke da su wayannan drobi da sauransu da yawansu sun zo sun ce sun iya mota ko shugaban gwamnati na su tabbatar cewa sun iya mota amma ba su da halin da za su je samu wannan mota saboda ba su da wannan takardar kammala primary secondary school. So kaga in ana samun irin wayannan ko da ba mota bane ko da bashi ne zaka bar shi sai ka kawo takarda kaza akalla ta ce ka gama primary ko kuma akalla ka gama secondary zai karasa al'umma su rija'a wajen neman ilimin. So ya kamata gwamnati ta wannan bangare ta duba sannan kuma ya zama na cewa an samu isasshen azuzuwa za a ringa zama na musamman koyarwa domin yanzu ya ga yawanci akan amfani da gidaje na wayansu ko kuma ofisoshi na wayansu wanda yake idan babu mai gidan idan ya ga abun nan ya ishe shi ko da al'umma suna so to dole za a hakura da wannan. So shi ma ta wannan dole gwamnati za ta shigo ta ga yanda za ta taimaka wajen ganin shi an samu wajen da zan ga gudanar da wannan.
To a ƙarshen wannan dogon hira ta mu ban sani ba ko kana da wani abu za ka ce game da ko dai ilimin ko ita wannan kungiya da kake shugabanci.
To alhamdulillah shi dai a bangare na ilimi wani abu ne wanda yake yana da bukatun kuɗi mai yawa kuma idan ka ce zaka duba kuɗin da zaka kashe ne yawan kuɗin to ba za ta samu abin da kake so ba domin zaka kana tunarka kuɗi ne bayan zaka ganshi ba sai nan gaba. So saboda haka gwamnati ya kamata ta ƙara jajircewa wajen ba da kasan da ya kamata bangaren ilimi domin a samu a fitar da al'umma daga cikin jahilcin da suke ciki domin idan aka samu haka shine za a samu siyasa mai kyau, za a samu zamantakewa mai kyau, hatta harkoki na matsalolin tsaron da ake samu za a samu ragowarsu domin yawanci za ka ga wanda ake kama su ɗumama ga ba su da ilimin, ba su da addinin, ba su da boko. So idan aka samu wannan daidaito a wannan lamari tunda ba kowa ke da daman da zai ce ya je makarantar sakandare ko kuma ya je jami'a da sauransu, in aka inganta wannan bangaren to zai samu daman jawo da yawa waɗanda yake ba su masu amfani da samu ilimin su amfana har su zama amfani ga al'umma gaba ɗaya. Sannan kuma bangaren ma'aikata dole shi gwamnati shi ma sai ta yi rawan gani wajen ganin cewa an inganta rayuwar ma'aikatan da suke wani da wani ma'aikata domin kamar yadda na gaya maka ne shi ilimin nan a ko'ina ana buƙatar shi a inda baka taɓa tsammanin za ka sa ƙafa ba za ka ga akwai mutane a wajen kuma ya kamata ba su wannan ilimi. Ta yaya za ka ba su ilimin? Ba su da wanda ya yi karatun da zai zo ya ba su ilimin daga wani jizajen. So idan baka inganta abin da za ka ba shi ba baka ba shi kwarin gwiwa ba babu yadda za a yi a ce ya je nan ya bayar da abin da ya kamata a ba su. So saboda haka shi mata nan gwamnati sai ta shigo da wani tsari na albashi na musamman na malamai da za su dinga koyarwa a cikin ƙauyuka domin a samu ingantawar ilimi tun daga ƙananan hukumomi.
Masu sauraro baki ɗaya iyakacin abin da shirin ya ƙunsa kenan a yau, sai kuma makon gobe idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Muna miƙa godiya ta musamman ga babban baƙon namu Comrade Shehu Muhammad, shugaban ƙungiyar Kwadugo reshen jihar Kaduna kuma daraktan gudanarwa a hukumar kula da ilimin yaƙi da jahilci, da ya samu damar bayyana muna yunkurin hukumar tasu. Sai kuma wakilin sashen Hausa na muryar Amurka a garin Kaduna Lawal Isa Ikara, da ya samu damar haɗa muna wannan shirin. Sai sauran abokan aikinmu da suka taimaka da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku kamar kullum Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Colombia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don mu zan miƙewa kai kokarin nema.
To a gaida Harandiga kuma Nazir Ahmed Hausawa da kadan daga cikin dimbin rayu da kuma su saurare kuke aikowa ta hanyar email.
Sakonmu na farko a yau yace ina jajantawa iyalan waɗanda suka rasa rayukansu sakamakon harin kunar bakin waken da aka kai musu a birnin Maiduguri. Sakon ya zo daga hannun Hajiya Gambo Mamman Gusau Zaria. Sai sako na gaba kuma da yake cewa ana murnar bako ya tafi ashe yana nan alabe. Harin kunar bakin wake da aka kai a daren jiya a birnin Maiduguri wanda ya sanadiyar mutuwar kimanin mutane 12 wani abin tur da Allah wadai ne. Kuma hakan ya ƙara fito da yanda har yanzu mayakan Boko Haram ke da sauran karsashi da fatan Allah ya baiwa jami'an tsaron kasar mu nasarar dakile duk wata barazanar tsaro daga ƴan ta'adda a duk fadin Najeriya. Sakon ya zo daga hannun Muhammad Salihu Kauran Namo da Zamfara. Sai wannan sakon kuma da yake cewa to shi dai alƙawari kaya ne, a don haka muke kira ga shugabanninmu da su yi wa Allah da manzansa da su cika wa al'umma alƙawuran da suka ɗaukar musu a lokacin da suke yawon nema gurinsu. Sakon ya zo daga hannun Kabir Nasir Sheme. Sai sako na gaba dake cewa gwamna Aminu Bello Masar na jihar Katsina ya kamata ka sake salon yadda kake tafiyar da mulkin ka. Duba da ganin ka haura ma sama da shekara 2 akan madafin iko, amma har yanzu dimbin jama'ar jihar Katsina ba su gani a ƙasa ba. Gashi kuma kai musu dimbin alƙawarra a lokacin da kake barar ƙuri'ar su a shekarar 2015. Ya kamata ka sani dan gobe ne ake wanke tukunya. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Wannan sakon ko cewa assalamu alaikum BOY Hausa, ba shakka hunturu ya shigo, muna roƙon Allah da ya kare mu da al'ummominmu daga ciwurukan dake da nasaba da wannan yanayi na sanyi, ganin cewa yanayin na tafiya ne da kura da ka iya haddasa matsalar numfashi ga jama'a. Sako daga Sani Mai Lange-Lange Waya Wuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta Ya Wuri.
To a gaida Nazir Ahmed da wato ra'ayoyin ko masu saurare kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Wani dan kunar bakin wake ya halaka mutane 13 a birnin Maiduguri dake arewa maso gabashin kasar a jiya Lahadi. Mutane 5 kuma sun jikata a wasu tagwayen har-haren kunar bakin waken a jiya a yankin, sun jikata wasu mutane fiye da 12. Yan rajin kare haƙƙin bil'adama da ake kira wato Syrian Observatory for Human Rights sun ce yanzu haka sojojin gwamnati da mayakan sa-kai dake sun anshe wato sun kashe mutane 128 a ƙauyetan kafin ikon ya fice daga hannunsu. Ministan tsaron ƙasar Philippines Delphine Lorenzana ya faɗa yau Litinin cewa an kawo ƙarshen yakin da aka kwashe watanni 5 ana yi da mayakan sa-kai a birnin Marawi dake kudancin ƙasar. Ya shaidawa manema labarai cewa babu sauran mayakan a Marawi. Ayyana kawo ƙarshen yakin ya zo ne sati ɗaya bayan da sojojin ƙasar su kashe shugaban mayakan sa-kai su 2 ciki ko har da ɗaya daga cikinsu da ya yi mubaya'a ga shugaban ƙungiyar IS. Shugaba Rodrigo Duterte a makon jiya ne ya bayyana cewa an ƴanto birnin Marawi daga hannun ƴan ta'adda. Sakataren harkokin wajen Amurka Rex Tillerson ya fara rangadin ƙasashen kudancin Asiya inda zai ziyarci Pakistan da India a cikin wannan satin. Bayan ya yi da zango a ƙasar Saudi Arabia da Qatar, inda ya kira mayakan sa-kai da suke hannu da suke samun ɗaurin gindin Iran da sojojin Iran da suke fafatawa da mayakan sa-kai na ISIS da rage cewa su tattara nasu yanasu su koma inda suka fito.
To a gaishe ka da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin baki ɗaya kafin mai sallama, bari mu miƙa gaisuwa ta musamman ga Mommy Das da ƴarta Salamatu Ejimbe da jikokinta da suka ziyarce mu. Allah ƙara zumunci ya kuma sa a koma gida lafiya. A madadin kowa da kowa alheri, ke muku fata alheri.